Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan daren Laraba. 13 ga watan Satumba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin saki saduwa da ku a wannan shiri. To ko bayan kun gaba jin labarai za ku ji kira daga mayyar kungiyoyin matasan Arewa suka yi cewa kada wani dan Arewa ya dauki doka a hannu akan batun da ke faruwa a yankin Kudu maso gabashin Najeriya. Sannan shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya ce kasar za ta kashe kudade da take samu daga man fetur wurin aiwatar da shirin bada ilimin makarantun sakandare a kyauta. Kamar yanda muka kawo muku rahoto a shirinmu na rana akan kyamar da ake yi wa zabayoyi a Najeriya da ma wasu kasashen nahiyar Afirka, akai ne zamu ba ku dama ku kira don ku bayyana ra'ayoyinku akan yadda ake take musu haƙi, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wasu gungun ƴan bindiga sun kutsa haraba ofishin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Bujumbura, babban birnin Burundi, a safiyar yau Laraba. Lamarin ya faru ne mako ɗaya bayan da kwamitin binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da rahoton cewa ta yiwu an aikata laifukan keta haƙƙoƙin bil'adama a Burundi, ciki har da kashe-kashe da kama-kaman ba gaira ba dalili, da gallazawa mutane azaba da yin fyaɗe da kuma tilastawa mutane ɓacewa. Kasar dai ta samu kanta a cikin yanayin hargitsin siyasa tun lokacin da shugaba Pierre Nkurunziza ya sake tsayawa takara karo na uku ya kuma lashe zaben a shekarar 2015. Nan da nan dai ba a samu labarin barna ko jikkata daga farmakin da aka kai ba. A halin yanzu kuma ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara gudanar da bincike akan wannan lamarin.
A yau Laraba, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana daidaita kashi uku na kabilar Rohingya da ke kasar Myanmar da aka yi a matsayin kisan kare dangi. Idan kashi uku cikin al'ummar Rohingya suka tsere daga kasarsu, akwai wani abu na daban da za a iya kwatanta wannan abu da shi? Abinda Mr. Guterres ya faɗa kenan a lokacin da aka yi mashi tambaya ko za a iya kira rikicin da ke faruwa a Myanmar a matsayin kisa na kare dangi. Sakataren ya faɗa wa manema labarai, ina yin kira ga hukumomin Myanmar a kansu dakatar da wani mataki na soji da suke ɗauka su kawo ƙarshen tashin hankali da ke faruwa, su kuma kare dokokin ƙasar tare da amincewa da 'yan ƙasar da suka tsere na da 'yancin komawa. Ya ƙara da cewa dole ne a ba musulman jihar Rakhine 'yancin zama 'yan ƙasa kuma aƙalla a ba su damar zama wato ƙasar a hukumance domin su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda ya kamata. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zama a yau Laraba game da tashin hankali da ke faruwa da kuma batun taɓarɓarewar aikin jin kai da ake kaiwa jihar Rakhine. Kasashen Burtaniya da Sweden ne suka buƙaci a yi wannan zaman tun shekarar jiya Litinin, bayan da shugaban hukumar kare bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Zain Ra'ad Al Hussein ya kwatanta halin da 'yan Rohingya ke ciki a matsayin labarin kisan kare dangi da ake karantawa a littattafai.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani hari ta sama da Amurka ta kai yau Laraba ya kashe akalla 'yan kungiyar Al-Shabaab 6 a kudancin Somalia, a cewar wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta fadda. Harin ya faru ne kimanin kilomita 260 da kudancin Mogadishu, babban birnin kasar, a cewar sanarwar da rundunar sojan Amurka a Afirka ta fadda, duk da dai sanarwar ba ta ba da ƙarin bayani ba. Kuma hare-hare ta sama guda uku da aka kai an kaddamar da su ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Somalia, a cewar sanarwar. Harin da aka kai yau Laraba shine hari na 12 da aka sanar, wanda dakaran Amurka suka kai akan 'yan kungiyar masu alaka da Al-Qaida a Somalia tun daga ranar 1 ga watan Yuli.
Ma'aikatan agaji na gaggawa da sojoji na musamman da ake kira National Guard suna can suna kokarin neman waɗanda suka makale a yankunan jihar Florida a nan Amurka sakamakon guguwar Irma. yayin da kasashen Faransa da Burtaniya suka yi alƙawarin bada ƙarin agaji ga waɗanda wannan abu ya shafa a yankunan da ke Karibiyan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi jigilar abinci da wasu muhimman kayayyakin agaji da jirgin sama zuwa tsibirin Antigua da St. Martin's da Turks da kuma Caicos. Muguwar guguwar nan ta kashe akalla mutane 37 a yankin Karibiyan, ta kuma ratattaka tsibirin nan da ake kira Barbuda, inda aka kwashe duk 'yan ƙasar zuwa Antigua. An kuma alakanta mutuwar wasu mutane 12 da guguwar ta arma a jihar Florida a nan Amurka, wasu guda 6 kuma sun mutu a jihohin Georgia da kuma South Carolina. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, haɗakan ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun gudanar da taro manema labarai a Kano, inda suka buƙaci 'yan arewa kada su ɗauki doka a hannunsu game da abin da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin ƙasar, inda ake zargin 'yan rajin kafa ƙasar Biafra da kai sabami a kan 'yan arewa mazauna yankin. Wakilinmu Mahmud Kwali daga birnin Kano ya zanta da Alhaji Ashiru Sharif, guda daga cikin jami'ai na haɗakan ƙungiyar matasan, kuma ga jawabin da ya masa.
Mun yi magana da mutane daga Aba, mun yi magana da wasu daga sassan ɓangarorin kudancin, sun gaya mana halin da ake ciki, kuma sun gaya mana irin yadda jami'an tsaro suka yi gaggawar ɗaukar matakin kiyaye duk wani mutum da ba mutumin kudancin kudu maso gabashin Najeriya, wato ba Iba ba, wato mutan arewa da Yarabawa da rago ƙabilu da suke zaune a wannan yanki. Jami'an tsaro sun ba su tsaro da gaske, kuma wasu ma har an kai su kamar gurare na kulawar jami'an tsaro da sauransu. Mun samu labari to mu abin da muke kira wannan taro da kai mun yi, mun kira ga mutanen arewacin Najeriya, manya da yara, kada wanda idaka ta waɗannan mutane ya shiga wani abu na tashin hankali da kowane irin mutum, ko cacar baki kar ku yi da su. Mu abin da muke kira ga mutanen arewa kenan. Jami'an tsaron nan sun nuna za su iya kawo zaman lafiya. Su shugabanninsu na can, shugabannin ƙungiyoyin mutanen arewa da suke kudancin Najeriya suna magana da mu. Sun gaya mana irin yadda jami'an tsaro suka tahi tsaye su kiyaye su, na farko kenan. Na biyunsu, kaga Aba abin da ya fara faruwa Abia. Kai tsaye shi gwamnan nan ya fito jiya, yi Allah wadai da abin da yaran suka yi, kuma ya kafa dokar ta ɓaci ta kwana 3, ya sa wato kafiyu na hana zirga-zirga gaba ɗaya a jihar tsawon kwana 3 ya hana. Kaga wannan mataki ne na gari. To shi yasa sai muke ganin cewa mu a ganinmu gwamnatin nan tsayayyar gwamnati ce, tana da ikon da za ta iya ba wa mutane kulawa. Don haka kada wani mutum ya ce zai ɗauki doka a hannunsa, ko ya ce zai fito ya tashin hankali da wasu mutane, ko ya ce zai farmaki wajen ibada na wasu mutane, ba masu haka. Mu mutanen arewa an mana shaida a ƙasar nan mutane ne masu girmama baƙinmu, kuma mu mutane ne masu zaman lafiya, masu wayewa.
To Alhaji Ashiru Sharif kenan na ƙungiyar haɗakan matasa na arewacin Najeriya. Shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya ce gwamnatinsa za ta yi amfani da kuɗaɗe da take samu daga man fetur ta tallafa wa shirin bada ilimin karatun sakandare a kyauta. Shugaba Akufo Addo ya yi wannan hulici ne a jiya wurin ƙaddamar da shirin. Wakilinmu Ridwan Mukhtar Abbas ya shirya mana rahoto, inda shugaban ƙasar yake bayyana farin cikinsa kamar haka.
Today is a very happy day for the good people of Ghana, for the government, and for me personally.
Yau ranan farin ciki ne ga al'umman Ghana da ni kaina. Na zo nan safin nan in gabatar da aiki mai tasiri game da soma bada ilimin sakandare kyauta. A lokacin da na gabatar da wannan shiri a shekara ta 2008, da yawa mutane sun ce bai yiwuwa. Abokan hamayya suka siffanta ni da makaryaci mai farfaganda. Yau gashi ya tabbata. A jiya marasa rinjaye sun ka kira taron manema labarai, inda shugabansu Honorable Haruna Idris ya yi ca a kan shirin game da ɗorewarsa da inda za a samu kuɗin zartar da shi. Shi ko shugaban cewa
the cost of providing free secondary school education will be cheaper than the cost of the alternative that has the capacity.
Kuɗin bayar da ilimin sakandare kyauta zai yi sauƙi fiye da sunkuyensa. wato samar da al'umma da ba ilimi abinda zai iya tauye ci gaban kasar mu. Shugabanci na ta'allaka ne akan zabi. Ni na zabi in inganta makoman matasan mu da kasar mu. Mu yanke shawara mu yi amfani da kudin albarkatun mu da man mu. Mu ilmantar da al'ummun mu su jagoranci farfado da tattalin arzikin mu. Ga kuma abinda wani mai sharhi Malam Ishaq Abdulrahim ke cewa.
Ya ba kowa wajen talaka ne dama dan mai kuɗi ne hanya su kai yayin su saboda a cikin talakawa ma'abban masu ilimi da damar ba su iya su samu su duka to amma da farko a lokacin kami a yi zaɓe cewa suka yi za a ba kowa su kyauta saboda haka ya sa iyaye da dama suka je suka jefa mai saboda su samu wannan karatun kyauta amma da lokaci ya kai sai suka ce gwada su koma da waɗanda za su fara su karatu daga yanzu to sai sa yanzu abinda mutane ke tambaya waɗanda su je class na biyu da na uku su meye nasu
Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas yanzu kuma sai a shakata da wannan waka
ina kuke ɗan uwa na ku saurara yau Zambia waka ce za mu yi ta akan hada kan Najeriya juna mu zauna lafiya mu barga ba idan mun gane dan Allah mu girma mu juna san fara kira gama su mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take hatta tarwatsi ku ga yan amfanin me take zami nazari
kuma dalla idan mai saurare bai manta ba da zu mun kawo muku rahoto akan wariya da ake nuna ma ainihin masu zabiya ga wannan sako
Kungiyar kare haƙƙin zabiya ta yi taro na musamman don jan hankalin al'umma cewa haihuwar zabiya ba wata illa bace ga al'umma kuma su ma mutane ne kaman kowa taron da ya samu halartar masana da jami'an shari'a don ƙara fayyacewa mutane halin wariya da zabiya yake fuskanta wajen rashin daukar su aiki ko ma kyamar mu'amala da su babban alƙalin kotun binnin tarayyar Najeriya Abuja Justice Usman Bello ya halarci taron da nuna takeicin yadda aka hana wani zabiya gurbin aiki
To akan haka dai kuma za mu nemi ku shirya ku bugo muna waya don ku bayyana ra'ayoyinku akan irin wannan kyama da ake nuna wa zabiyoyi a kasashen mu ko ya kuka ga wannan kira da su zabiyoyin suka yi don saboda a duba a kare musu haƙƙin su da mutuncin su
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
to madalla muna da wani a kan waya wani ne daga ina kuma kake kira
Assalamu alaikum shugaba Iliya ne kan cije shayi garkin Daura jihar Katsina
to malam bismillah
yawa ana magana akan zabaya ko
gaskiya
to alhamdulillah ala hakika sai dai zaba mutane ne Allah ya su kuma duk wanda take ciki da kauce kai mu Allah ka ma cikin naka ba yawa abin da yake kira da jama'a da ya kamata a jaro su kusa da al'umma inda shi Allah ne ya kawo masa haka.
To.
Wanda ma dama idan kana da zabiya ka kai shi makaranta in ka kai shi makaranta ka samu ilimi ya ga wata rashi ma ya kama 'yan gidan.
Gaskiya.
Wanda yake ya samu ilimi ya kula da 'yan uwa.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Yawa, kana magana da injiniya Abubakar Sani Bakanike daga Yanguru jihar Yobe.
To malam Abubakar.
Wato ita rayuwa dai yana da kyau mutum ya dinga tunani a dukkan da Allah ya jarabi mutum. Da gurgu da makaho da kurma kowanne Allah ne halice sa. Yawa mutum kuma yaje bata lokacin sa yayi karatu to yana da kyau a ce an san me yayi kuma wani irin lokaci ya bata ya kamata a ja shi a ciki saboda babu wanda yafi karfin Allah ya hukunta shi ko ya yake ya jarabe shi.
To mun gode kwarai da gaske malam Abubakar. Bari mu je kuma jihar Niger. Wane ne a Niger?
Hello?
Yawa malam na Niger, idan sunanka?
Ibrahim kake kana magana da Ibrahim ne daga Niger. Sai ka ga lokacin ganda kasuwan dare.
To bismillah malam Ibrahim.
Sai dai kuma bana kusa da radio, sai yanzu nake zuwa kusa da radio, kuma magana da ake abun nan bari na zo da sauri ne haka lokacin.
To shikenan zaka iya kiran mu ne ka bayyana ra'ayi akan kyama da ake yi wa wato zabayoyi kenan da kuma take musu haƙin su. To bari mu je jihar Kaduna. Wani ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi.
To malam barka da yammaci ne muka barka da aiki.
Yawa wani ne da Kaduna, ina sunan?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa, bismillah.
To alhamdulillah, idan muka dauki irin wayannan abubuwan daman gaskiya mu idan muka gashi kaga akwai matsaloli da yawa kuma su kansu wayannan zabaya din ai ba su suka kansu ba, Allah ne yasu. Kama da kamata a ce dan adam ya rika nuna musu kyama da shauran wasu abubuwan ba. Wallahi ina gaya maka, idan aka ce ma zabaya ya shigo guri ko abu ya taba, za ka ga wasu mutane ba sa son su amfani da wannan abun saboda suna tunanin cewa su dauka wannan abubuwa da shauran su. Amma ni abin da nake dubawa, ya kamata idan Allah ya yi mutum haka, to dan adam ka rinna nuna kyamarka, ka rinna nuna kyara da shauran su, ka dauka cewa Allah ne haka ya halice shi, haka Allah yake son ganin shi, kuma shi ma mutum ne. Dan haka ya kamata al'umma a kiyaye, dan kai ma baka karfin Allah ya baka wannan zabaya din ba. Karshe ne muku fatan alkariya, tashi lafiya Alhaji Musa Garo, nagode.
Yawa mun gode Alhaji Musa. Bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne a Nasarawa? Amma alaikum salam.
Sana Shawale Ibrahim Ogadu ma daga jihar Nasarawa.
To bani Ibrahim.
Eh na ji ma gaskiya na ji wannan neman numban kwallo ga ni ko ba shoyo.
To mun gode wa Allah.
A man gaskiya a matsalolin ne ke faruwa a Najeriya shine ya kamata a ce ana mulkin Najeriya na sa irin kamar andika kuragai makafai da su kuma gajiya amma za ta ga aikin gwamnati ba a dokan su kuma suna ji su yi karatu su gama su samu ilimi ma ce da wani mai gani da mai yanzu.
To malam Ibrahim, ka ɗauka zabiya nakasa ne ko handicraft? Ai su ba su cikin
mutane, wadansu mutane da yawa sun mai da su kamar haka nan nayi tunan ba a sasa ga wani.
Amma abin yana bukatan daga mu kanmu ma a fara canzawa kafin ma ya kai ga ainihin hukuma. Don haka mun gode kwarai da gaske malam Ibrahim. Bari mu dauki wani daga jihar Yobe. Wani ne a Yobe?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Kuna magana da Garba injiniya na garin Dakci, karamar hukumar Rosari jihar Yobe.
To Garba,
a gaskiya shi zabiya ba abin sansani ba ne. Suna sana'a, suna makaranta, ana taimaka musu, amma masu sansanin su din gaskiya halittar Ubangiji ce fa. Kamar makaho, kamar kuturu, kamar gurgu, wannan duk bai kamata abin kyanke ne ba. Kyanta duk wanda suka samu suka yi makaranta, gwamnati ta taimaka musu. A taimaka kuma a mana kwanta a Dabci, a tashi lafiya. Daga Garba injiniya Dabci, karamar hukumar Bursari jihar Yobe.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu kada zuwa jihar Plateau. Wane ne a Plateau?
To ni ne mai suna Kabiru Yababa daga Kwamfan Local Government namu, karamar hukumar Kwamfan Local Government namu district.
To Yababa, bismillah.
Hello?
Bismillah Yababa.
To ni ban gane ne wasu wane ne zabiyan?
Su jajayen nan, jajayen halittu da ke tsakakanin mutane.
To dan ma abin da nake so gane kenan. Hello?
Na'am, bismillah.
Hello.
To ina jin ya baba da alamar layin ka ba abin da. Bari mu koma jihar Kaduna. Wani a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Adamu Jeje daga kamfanin Fati Kaduna Nigeria.
To Adamu Jeje.
Ni har ga Allah ba Allah ba shakka gabiya abace wanda baiwa ne ma Allah ke ba wasu na musamman. Amma abin takeici ba ma kin daukan su aikin ba. Wasu ma sun mai da su idan suna neman duniya wato suna daukan suna tsafi da su suna yanyanka su. To kaga ina za mu kai rayuwar mu wallahi da dama gabiya a wasu wurare ma ba ta san shi ba. Saboda kai su fada hannun iyago waɗannan iyago mutane mutanen nan ba kifi ba ba dabbobi ba amma kaga wallahi bandan su ake ana wani sansani tsafi ana wani aikata tsafi da shi to yana da kyau gwamnatin tarayyar Najeriya ba shakka ta sa doka akan kyamatan gabaya da ake gaba daya shine kuma wannan da aka nemi a dauke shi aiki aka daukan shi gwamnati wajibi ne ta tabbatar an dauke shi aiki dan a nuna wa jama'a cewa waɗannan mutane ne su ma Allah na san su wannan shine muke fata ga wannan gwamnati karkashin jagoran Alhaji Muhammadu Buhari
to mun gode Adamu Jeje har yau dai muna jarar ta Kaduna waye a Kaduna kuma
assalamu alaikum sunana Muhammad Gaddar na karfi
to malam Muhammad muna jin ka malam Muhammad
wato mu dai abin da zamu iya bada shawara akan zabiya wato kamar yadda Allah ya yi mu bayi wanda kuma yake son mu haka su ma zabiya Allah na son su kuma baiwar da Allah ya yi musu ba karama bace wace mutane suke gudun su ya kamata a ce wannan bai kamata a ce hakan tana faruwa ba wanda ba wanda ya wuce a ce shi ma wani abu yadda haka ya faru da shi
mun gode kwarai da gaske Malam Muhammad kuma da kira Malam Muhammad ne muka zo karshen daukan wayoyin ku mun gode da kuka samu dama kuka kira mu to madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 4 kenan da minti 52 don haka sai a shirya ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Za mu fara labarin wasannin ne da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana masu kasa da shekaru 17 Black Stars mai koyar da kungiyar wasa Paco Sifo Beniati za su tafi kasar India inda za a gudanar da gasar cin kofin duniya ta matasa ƴan kasa da shekaru 17 ne kurun don su dauko kofin sai dai dan wasan baya na kungiyar Faisal Usman ya samu rauni abinda yasa aka mashi shi gida dan ya nemi magani yayin da kungiyar ke shirya kai kuma shirye shiryen tashi zuwa birnin Abu Dhabi yau don wani rangadin atisayi a gasar cin kofin kasa da kasa na hukumar kwallon kafa ta Africa ta yamma a gobe Black Stars B wato ƴan wasan gida kenan za su kara da Sale National din kasar Guinea a Cape Coast Stadium a karawar ta na farko na rukunin kasar Ghana ta samu kaiwa wannan matsayi ne bayan ta lallasa Gambia ranar Asabar da ci 1 da nema a wannan rukuni sai ta shirya da samun kalubale daga kasar Mali da kuma Nigeria ga wasu sakamakon karawar da aka yi a gasar a halin yanzu Nigeria biyu Saliyo ku daya Guinea biyu Guinea bisa daya Mali uku Martinia daya Burkina Faso daya Mali biyu kasar Ghana za ta karbi bakuncin taron bada kyautayin wasannin Africa sabon shekara bayan an yi watsi da shirin shekaru 10 kenan da suka wuce Africa ta kudu ta yadda ta sake yin wasan share fage na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 da kasar Senegal hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta nemi a sake yin wasan bayan an haramta wa alƙalin wasan na farko Joseph Lamti damar cin wani wasa har illa masha Allah saboda hannu da aka same shi da shi na murya wasan farko bari mu leka kasashen turai inda karawa tsakanin West Ham United da Huddersfield ya baiwa West Ham United nasara da ci 2 da nema daidai ayu dan kasar Ghana da ya taimaka aka jefa kwallon farko da kansa ya zira kwallo na biyu yake cewa wannan babban nasara akan na Huddersfield ya tabbatar da takin nan na West Ham United wato da Hammers gambin zamani boxing ana saura ɗan kwanaki da yin gumuzu da Gennady Golovkin wanda ake yabo da nauyin hannu Saul Canelo Alvarez na ci gaba da tabbatar da jikin sa na cikin ƙoshin lafiya kan babban karawar da wanda ba a taba dukar sa ba za a yi fadan ne a T-Mobile Arena a Las Vegas a ranar Asabar ƙarshen labaran wasannin kenan na Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amur ka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 23 ga watan Agusta, ƴan Angola suka tafi rumfunan kada zabe domin zabar ƴan majalisu gami da tantance wanda zai mai gurbin shugaba José Eduardo dos Santos, wanda ya mulki kasar har na tsawon shekaru 38. Wannan shine zabe na hudu a Angola tun bayan samun ƴancin kai daga hannun Portugal a shekarar 1975. A shekarar 1979, José Eduardo dos Santos ya mai gurbin shugaban kasar na farko, Agostinho Neto. Wannan shekarar shugaba dos Santos ya bayyana kin tsayawa takara a maimakon haka ministan tsaron Angola João Lourenço ya fito a matsayin wanda yake kan gaba a jam'iyyar da ke mulkin kasar wacce ake walakabi da jam'iyyar MPLA domin ya gaji shugaba dos Santos. Jam'iyyar ta MPLA ta lashe zaben da kashi 61 daga cikin 100 wanda ya ba su damar samun kujeru mafiya yawa a majalisar kuma ya sa João Lourenço ya zama shugaban kasa na gaba. Jam'iyyun adawa guda biyar ne suka raba ragowar kujeru 39 na zaben da aka yi. Mai magana da yawun sakataren harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta faɗa a wani rubutaccen sako cewa gwamnatin Amurka na taya al'ummar Angola murnar aiwatar da damar amfani da ƴancin su ta yin zabe ta hanyar demokradiya da ya shiga tarihi a ranar 23 ga watan Agusta. Tace Amurka na ɗokin yin aiki da zababben shugaban ƙasa João Lourenço da sabbin ƴan majalisun tarayyar Angola da fatan ƙarfafa dangantakar da ke tsakaninmu. Amurka na tare da al'ummar Angola a yunkurin su na gina demokradiya tare da sauran cibiyoyi da suka mai da hankali wajen tabbatar da zaman lafiya mai dorewa ga dukkan ƴan Angola. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice wasu gungun ƴan bandaga sun kutsa haraba ofishin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Bujumbura babban birnin Burundi a safiyar yau Laraba. Lamarin ya faru ne mako ɗaya bayan da kwamitin binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya bada rahoton cewa ta yiwuwa aikata laifukan keta haƙoƙin bil'adama a Burundi, ciki har da kashe-kashe da kama-kaman ba gaira ba dalili, da gallazawa mutane azaba da yin fyaɗe da kuma tilastawa mutane ɓacewa. A yau Laraba babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana ɗaiɗaita kashi uku na ƙabilar Rohingya da ke ƙasar Myanmar da aka yi a matsayin kisan ƙare dangi. Idan kashi uku na al'ummar Rohingya za su tsere daga ƙasarsu, akwai wani abu daban da za a kwatanta wannan da shi? Abinda Mr. Guterres ya faɗa kenan a lokacin da aka tambaye shi ko za a iya kiran rikicin da ke faruwa a Myanmar kisan ƙare dangi. Wani hari ta sama da Amurka ta kai yau Laraba ya kashe aƙalla ƴan ƙungiyar Al-Shabab 6 a kudancin Somalia, a cewar wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta fidda. Harin ya faru ne kimanin kilomita 260 da kudancin Mogadishu babban birnin ƙasar, a cewar sanarwar da rundunar sojan Amurka a Afirka ta fidda. Duk da dai wannan rahoton wato sanarwar bai ba da wani ƙarin bayani ba. Kuma hare-hare ta sama guda uku da aka kai an ƙaddamar da su ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Somalia a cewar sanarwar.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare, sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa da muryar Amurka. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu daga nan sashen Hausa da muryar Amurka Washington DC, musamman ma Maryam Dauda da kuma wacce ta shirya ta bada umurni wato malama Julie Gresham kenan, da injiniyanmu na wannan dare Mr. Martin Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alheri nan nasa. Amin summa amin.